WhatsApp, si tu nous écris sur les réseaux sociaux. Restez avec nous pour la deuxième partie du RM Show. God bless. Peace Africa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis, 2 ga watan Yulin shekara 2020. Sarki Hashim Gumel ne tare da Aishatu Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa yau akai taron tunawa da mata da yara 39 da aka sace a garin Ingelewa na yankin Difa a Jamhuriyar Niger. Haka kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki akan aikin jarida da yaɗa labaru na ci gaba da matsa lamba ga hukumomi a Najeriya kan tsarin wani albashi na musamman. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda matsalar shaye-shaye da fyaɗe ke ci gaba da ƙaruwa a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin duk waɗannan sai an fara gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. A karin farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus, kasar ta ci sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda a sabbin alƙaluma da aka bayyana a jiya Laraba. Jihar California ce ke kan gaba da bayyana sabbin kamuwa da cutar 9,740 bisa ga bayanin wani shirin bin diddigin COVID-19 da mujallar Atlantic Magazine ke tafi da shi. Sannan sai jihar Texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 8,076. Jihar Florida ta kudu maso gabashi ta kasance ta uku da sabbin kamuwa 6,563. Yayin da jihar Arizona ta kudu maso yammaci kuma ta rufe da sabbin kamuwa 4,877. Sauran jihohin da aka samu sabbin kamuwa da COVID-19 masu yawa a wuni ɗaya a jiya Laraba sun hada da Alaska, Georgia, Louisiana, North Carolina da Tennessee. Bayan waɗannan sabbin alƙaluma masu yawan kuma an samu sabbin alƙaluman waɗanda aka kwantar a jihohi 8, inda jihar Texas ta bada rahoton kwantar da mutane 6,904 a jiya Laraba. Lamarin da ya haifar da tashin hankali a ɗaya daga cikin jihohi mafi girma a ƙasar, inda wasu asibitocin suka kusan cika. A yau Alhamis ne manyan jami'an tsaron Amurka suka wa wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka bayani game da abubuwan da suka sani da waɗanda ba su da masaniya a kai da suka danganci shirin rashin na biyan kuɗi a kai hari a kan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa da ke Afghanistan a madadinta. Fadar White House ta tabbatar cewa Daraktan CIA Gina Haspel da Daraktan Ma'aikatar Leƙen Asiri na ƙasa Paul Nakasone ne za su gana da waɗanda ake kira Gang of Eight. Ganawar ta zama karin farko da 'yan majalisar suka ji ta bakin daɗaɗɗen jami'an leƙen asirin game da rahotannin da ke nuna cewa Rasha ta biya maharan da ke da alaƙa da Taliban kuɗi su kashe dakarun Amurka da ƙawayenta. A baya dai, daraktan ma'aikatar leƙen asirin ƙasa John Ratcliffe ne yake jagorantar duk wata tattaunawa game da zargin. Wani tsohon wakilin Amurka da aka rantsar wajen wata ɗaya da ya gabata tare da mai ba da shawara kan tsaro Robert O'Brien da shugaban ma'aikatan White House Mark Meadows, wanda dukkanin su biyu sun riƙe waɗannan mukaman ƙasa da shekara ɗaya da suka wuce. Jami'ai a ƙasar Mexico na ƙoƙarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan ƙwaya da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya Laraba, inda suka kashe mutum 24, wasu da yawa kuma suka jikkata a garin Irapuato. Pedro Cortes, sakataren tsaron jama'a a garin na Irapuato, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP waɗanda ake zargi sun kwantar da jama'a a ƙasa ne, sannan suka buɗe musu wuta kuma suka gudu a wata jar mota. Cortes ya ce waɗanda abin ya shafa suna laɓe ne a ɓangaren cibiyar da ba a yi wa rajista ba, da ƙananan masu safarar ƙwayoyi ke fakewa yayin da suke gujewa gaggagaggan masu safarar. Da yake mai da martani, shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ba zai yarda gwamnatin shi ta faɗa cikin ruɗani da rashin doka ba. An kai harin ne a jihar Guanajuato da ke arewa maso yammacin birnin na Mexico, inda gugun 'yan safarar ƙwayar da ƙungiyar Jalisco ke haddasa faɗa. Ba a tantance ko waɗanda suka kai harin na jiya Laraba na da alaƙa da wata haɗaɗɗiyar ƙungiya ba. Ma'aikata akalla 100 ne suka mutu yau Alhamis a wata mahakar ma'adine da ke arewacin kasar Myanmar yau bayan gocewar laka. An bada sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar Facebook ta ƴan kwana-kwanan Myanmar. A garin Pakan ne mahakan suke hakan ma'adanan sa'ad da kasar ta goce. Bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya, mummunar gocewar kasar da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a ƴan shekarun nan. Yawancin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga al'ummomin ƙabilun da ke fama da talauci, waɗanda ke haƙan ma'adanan da manyan kamfanonin haƙa suka bari. Masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar Rasha sun amince da wasu sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar, ciki har da na ba da damar yiwuwar shugaba Vladimir Putin ya kasance akan mulki har sai shekara ta 2036. Jami'an adawa da wasu masu sa ido akan zaɓe masu zaman kansu sun bayyana shakku akan sahihancin zaben wanda aka kammala jiya Laraba. Suna kafa hujja da wasu zarge-zarge ciki har da cewa an samu fitowar masu kaɗa ƙuri'an na boge fiye da kima a wasu yankunan. Ba za mu taɓa aminta da wannan sakamako ba, in ji ɗan jam'iyyar adawa Alexei Navalny. A nasu ɓangaren, jami'an zaɓe sun ce an kaɗa ƙuri'a a cikin sahihin yanayi. Putin ɗan shekaru 67 ya jagoranci ƙasar ta Rasha a matsayin shugaba ko firaminista na tsawon shekaru 20. Wannan sauyin zai ba shi damar sake tsayawa takarar shugabanci na wa'adin shekaru 6-2 bayan ya kammala wa'adin da yake kai a shekara ta 2024. Ƙasar Colombia ta ce ta kama ƙwayar hodar Iblis ta kokain mai nauyin tan 7.5 wadda kiyasin ta ya kai dalar Amurka miliyan 286 a wani samame na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaron ƙasar Carlos Holmes Trujillo ya faɗi cewa an kama kokain ɗin ne a cikin jirgin ruwan ƙasar ta Colombia kusa da Panama. Trujillo ya ce an yi safarar ƙwayar ce ta wajen gwamutsa ta da kayan gine-gine a jirgin da ya taso daga tsakiyar birnin Cartagena suka nufi gaɓar ruwan Colon da ke Panama. Babu wani labarin kame da aka yi nan take, duk da cewa Colombia na kan gaba wajen yaƙi da safara da kuma ta'ammali da ƙwayoyi shekaru da dama, amma ƙasar na daga cikin manyan ƙasashe masu samar da hudar kokain a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar yau aka yi taron tunawa da wasu mata da yara 39 da aka sace a garin Ingilewa na yankin Difa bayan wani harin ta'addanci da suka kai a ranar 2 ga watan Yuli shekarar 2017. Wakilin muryar Amurka a Yamai Silumuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wata babbar mahawarar bainar jama'a ce kungiyar Alternative Espacito, yanda wasu ƙawayenta masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam suka shirya a wannan Alhamis 2 ga watan Yuli, wacce yake matsayin ranar cika shekaru 3 da sace mata da yaran Ingilewa da nufin tayar da kasashen duniya daga bacci game da halin da waɗannan bayin Allah ke ciki. Kaka Tuda Gwani Mamadu na daga cikin shika-shikan wannan gwagwarmaya.
Biyu ga watan Juye a shekarar 2017 a jihar Difa a yankin Galewa, mata da yara 39 an Boko Haram suka huddo. Kamun su huddo waɗannan mutane, mata da yara kusan mutum 9 suka kashe. To sanin kowa ne mace ko mace da yaro ko ana cikin zaman lahiya, gungu ne wanda abin tausayi balle ya zamanto ana cikin matsalan tsaro. Kowa dan Niger da sauran ma mutanen na duniya su kama muna wannan gwagwarmaya, mu nuna ma duniya gaba daya da cewa an hudda mata da yara.
Rashin jin duriyar waɗannan bayan Allah kwanaki fiye da 1000 wani abu ne da ke haddasa kuna a zuciyoyin dangi da iyayensu, in ji shugabar kungiyar Apes Rabia Jibo Magaji.
Wani lokaci Prime Minister ya yi zance ya ce za a yi magana, to kuma hali bai magana ba shekara uku dai shiru kurin, kenan ya kamata gwamnati ya kama jikin shi ya ma mutane magana, tunda uwayen yaran nan yawancin su akwai wanda suna nan sun mutu ma saboda bakin cikin yaran su, musamman biyan su suke kuma.
To amma ana kwatanta cewar su babu kamshin gaskiya akan maganar sace waɗannan mata da yara, wasu ma na cewa takanasu aka tsara abin saboda wata manufa, wanda kuma shine dalilin da yasa gwamnati ta yi birsu da al'amarin.
A nan wata ranar ma nan gurin wani minister nan ga ya zo shi nan ga ya yi wannan zancen, amma haka nan ne gwamnati ya kamata zo ya yi magana, wani da wani kuwa ne ga abin da ya sa mata a hudo duka mutanen, wanda ita gurin mijin shi ko mijin a sani, wanda aka ɗauke shi da ƙarfi kuma halu a san.
Ko da yake har yanzu ƴan bindigar da suka yi garkuwa da waɗannan mutane ba su bayyana kansu ba a kungiyance, ana hasashen cewa Boko Haram ce ta sace su.
Kaga mai gari na wannan kauye da ake cewa Ngalewa yace yaran kowa ya san da suna da rai, lokaci zuwa lokaci suna cira ga lambobi, sauran ƴan uwansu suna cewa ga munan wuna wuri kaza muna da rai. Ka san duk abubuwan da yake faruwa yau a jihar Difa cewa ake mutane ne wanda na ƴan Boko Haram.
Ba su taba kira domin su sanar cewa ga abin da suke bukata ba kafin su sallami su.
Mun san da sun saki mutane biyu a ciki, yara biyu da suka sake su, da mutane suna cewa gudu suka yi suka zo. A'a, sakin da mutane biyu da aka yi a namu gani dai sun nuna cewa to suna so su tattauna tare da gwamnati, ko duk wanda yake so ya gani an saki wannan mutane akwai hanyar da ana yasa.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a washegarin satar mata da yaran Ngalewar yankin Difa ya umarci sojojin kasar su bi dukkan hanyoyin da suka dace domin kwato su daga hannun ƴan bindiga. To sai da ya kawo yanzu ba wani sabon bayani, ko da yake wata majiya na cewa hukumomi na da shakku akan masababin bacewar waɗannan mutane. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mummuni Barma, masu ruwa da tsaki akan aikin jarida da labaru a Najeriya na ci gaba da matsa lamba ga hukumomin kasar kan bukatar samar da tsarin albashi na musamman da zai kyautata rayuwar ƴan jarida la'akari da kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Rashin albashi mai kyau da rashin cikakkiyar kulawa da walwala da kare haƙƙoƙin ƴan jarida a Najeriya na daga cikin kalubalen da ma'aikatan aikin jarida da yaɗa labarai ke fuskanta a ƙasar. Kodayake masu ruwa da tsaki a ɓangaren sun daɗe suna gwagwarmayar wayar da kan hukumomin ƙasar game da mahimmancin samar da tsarin da ya dace ga ƴan jarida, a iya cewa har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Kwamarat Muhammad Garba da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar ƴan jarida NUJ ta Najeriya kuma kwamishinan yaɗa labaru na Kano a yanzu ya yi tsokaci game da wannan batu.
Dole ne mu tsaya mu yi tunani, na ɗaya ƙungiyoyinmu su tabbatar da cewa an ƙara albashi ɗan jarida da muke da shi a Najeriya baki ɗaya. Kuma wannan ya riga ya zama ƙalubale, ba wai ina tunzura ƴan ƙungiya ba ne, amma dai ni na riga na san cewa lokacin da nake shugabanci mun yaki irin wannan ƙalubale da ake fuskanta a kafafen yaɗa labarai. Akwai kafafen yaɗa labarai da na sani masu zaman kansu wanda albashinsu bai kai ma 20,000 ba da ake ba ɗan jarida a Najeriya. Duk ɗan jaridan da ya rasa rayukansa zai ya zama abin tausayi. Za a ga cewa ƴaƴansa da iyalinsa sun shiga wani hali mawuyaci.
Sai dai kwamishinan labarun na Kano ya ce gwamnatin jihar na yunkurin samar da tsarin albashi na musamman ga ƴan jarida a jihar ta Kano.
Muna nan mun fara tsari na musamman inda za mu tabbatar da cewa an bambanta albashin wa'anda suke aikin jarida a kafafen yaɗa labarai da sauran ma'aikata. Muna nan muna tattaunawa da kungiyar ƴan jarida ta Najeriya da kungiyar editoci bangaren jihar Kano.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fannin aikin jarida da yaɗa labarai ke sharhi akan kalubale da kuma damammakin da annobar COVID-19 ta haifar ga kafofin yaɗa labarai a Najeriya da ma sauran sassan duniya.
Yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa, mafi yawancin kamfanoni sun rufe saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya. To wannan ya kawo matukar barazana ga su kansu gidajen yaɗa labarai, wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaye da waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi. To wannan shi kuma yana da kashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsaftace kanshi labaran. To dole ne kafafen yaɗa labarai su kaji su dubo ɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga idan aka la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe, musamman kaga bangaren lafiya, bangaren ilimi da bangaren wannan kafafen sadarwa na zamani. Akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da su.
Malam Adamu Ladan kenan, General Manager Radio Vision FM a Kano, a makalar da ya gabatar a yayin taron lecture tunawa da marigayi Malam Umar Sa'id Tijinwada, mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya kuma guda cikin ƙwararrun ƴan jarida a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya wagana gobe ba mu ne ba ye ye walle walle wana ta dauke kama kariya kariya
kagin wawa mai maka dace mai banta bara bai tabewa kai ne mai kyauta Allah ka bani barai nawa ya da amci Allah da dawo mun zo babba haka haka
balle balle mana ka dauki ka ba
daidai lokacin da matsalar fiye da shaye-shayen miyagun kwayoyi ke ƙara ƙaruwa a wasu sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoton na musamman kan wannan batu.
Matsalar rashin tarbiyya da kuma shaye-shaye yanzu haka na cikin kamawar gami na tabarbarewar tsaro a Najeriya. Lamarin ne yanzu ma ke neman gagaran kundila a kullum matasa 'yan jagaliya. Kan fidda sabbin dabaru na shaye-shaye fiye ko kuma sace-sace inda wasu lokutan sukan addabi jama'ar gari. Kamar yadda na tara a unguwar Bamu da ke cikin garin Yola Fadan jihar Adamawa.
To, muna fama da su kan game da suna damu irin zuwa suna shaye-shayen su zuwa daga nan zuwa karfe ma na dare, tun takwas za su fara yi karfe goma na dare. Kuma ga wurin kaso mu ne ba mu san mu na yi. Dalilin haka ne muke haƙura muke shiga cikin gidaje irin karfe takwas haka, mun yi sallar isha dai muke shiga gida. Kuma su suna kiya kusan 12 dare. Kuma daga baya da haka mutane suna shiga gidajen mutane a shiga a ɗauke nan muna zargin ko su ne ko ba su ba ne amma dan su suke tara mutanen. Mu muna gaba. Wanda za mun kai korafin daga ba an kama wasu yaran mu ma akan suna sha ba sa sha an dawo da su an suke su har su suka fada mun suka ce dukkan da muka sun tare muna buga musu ya to amma an gaya musu ma kafin su zo suna wajiya na kuma su sanar da su
sau tare ma akan zargi iyaye musamman mata wajen rashin ba da tarbiyya ta hanyar sake wa yaro ko kuma shakubatar da shi
ito muna fama kuma muna roƙon ubangiji Allah ya yaye musu uwa ba ta so danta ya sha shaye ba uwa ba ta so danta ya zama mutumin banza ba ƴaƴan ne suke kufin ƙarfin iyayensu wani uban ya tsaya wani kuma uwa ta tsaya
to amma haja shin ba ki ganin da suka ce iyaye musamman mata
eh to wani akwai wani babu dan wani yana gargadin dan shi wani kuma ya zubar da ƴaƴan karazube wani zai ce in ka fita ka je ka kwakulo abin da yafi karfin ka karkara amin gida to kuma dole zai tsorata eh to gaskiyar magana in sun kama in an je karba kasu bayar a hore yaro
to amma ai ba kowace uwa ko kuma uba bane kai yayin wannan abin da kika faɗa yanzu
ni kan din dana ne zan ce duk abin da za su iya mishi in zai bari su yi mishi kuma ba mutumin da zai aifi da ya ce dan shi ya lalace
wannan matsalar ta rashin tarbiyya da kuma shaye-shayen yanzu haka ya jefa wasu matasa ciki ko har da mata shiga mummunar ɗabi'ar fyaɗe inda dubun wata da ake kira Zainab Jafaru ya cika bayan da ta hada baki da wasu gungun matasa suka yi wa kawarta tade
sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta bakin gaba kenan shine sai ni kuma sai na gudu sai na sake na je sai ɗayan yaron sai ya kama ni ya rike kondom a hannunsa wance din an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauke su suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya ɗin kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni
to wai ko anya Zainab ba ta harkar shaye-shaye kuwa
yana sadda exhibit
eh
exhibit
menene exhibit
yana sadda wannan taba wiwi yana sadda a wajen to shine a ɗuwanmu da shi kenan a wajen na sha na bari
ita ma wannan uwar wanda yanzu ɗanta ke samun sauki a sashen kula da masu taɓin hankali na wani asibiti da muka sake sunan asibitin dama bai ne da ɗanta ke fama a yanzu
ana da kan mun ga yaro ya fara hauka sai zauna daki wani lokaci ya tube riga ya yi wanka fita tsirara ya shiga gani na nan wani lokaci zai yi tube a ido na to abu ya dame ni na ya mun yawo da shi wurare wurare ina ba da na ji wannan na ce to zan kawo za mu kawo shi nan mu ga iko in kuma bai warke ba ni dai na bar ma Allah to yaro na har yana karbi waya yana kira abokanan shi suna hira yanzu
gani yadda wannan lamarin da ke kara tabarbarewa a yanzu ya sa wasu kungiyoyin sa kai hada gwiwa da hukumar yaki da sha da fatocin mugan kwayoyi ta Najeriya NDLEA domin fidda danduma da kabewa
sunana Hajiya Binta Khalid Adam sunan kungiya ta Alliance for Youth Awareness Afia al'amari na shaye-shaye ai kusan ma kaman shine gishikin faruwan wannan fyaɗen a tsakanin yara matasa a yanzu. Domin idan ka lura a farko da muke magana fyaɗe da tashin hankali da muka samu kanmu a cikin na yawaita fyaɗe a shekarun baya kamar 3-4-5 zuwa shekarun baya da suka wuce da yawa, muna magana manya-manyan mutane tsofaffi ne. Kaga wannan duka muna zargin harkar bokaye ne da tsubbu da dai neman duniya yake kawo shi. Amma yanzu na yara matasan nan mafi yawan lokaci zaka samu shaye-shaye ne ya kawo shi. Yara ne matasa wanda sun kawo karfi sannan sun sa harkar shaye-shaye a gaba. To daga zarar lokacin da suka sha abin da za su sha, to abu na gaba shine kawai me za su aikata. Dan dama mafi yawa masu yawa ƴan yara kananan ma ba sa tunkarar yara kananan ma har sai sun sha abin da za su sha. Kamar nan kusa-kusa mafi yawa mun kira ku ƴan jarida ku lura da abin da ko kuma ku je ku ga abin da ya faru. Kawa ce da kawa ko kuma yar unguwa za ta iya daukan yar unguwa ta jata a je gurin da ake shaye-shaye ku dan yin wani abu na daban. Ba ma wucewa kadai wallahi mutum in ya je gungun wa'innan yan shaye-shaye da kyar ya tsira da rayuwarsa za su tare shi su kwantar da shi adadin yawansa a gurin adadin wa'inda za su yi masa fyaɗe. To gaskiya saboda Allah magana miyagun kwayoyin nan kusan kamar shi ne gishikin abin da ya kawo wannan yawaitar fyaɗen. Kuma kullum muna ƙara faɗa duk da cewa akwai hukumar NDLEA tana kokari iya kokarinta, amma a duba adadin al'ummar da suke Najeriya, a duba adadin yara matasa da harkar shaye-shaye ya zama musu jinin jigi, a duba hanyoyin da ya kamata a bi ba kadai NDLEA ba, a duba hanyoyin mu kungiyoyi ne masu sa kai wanda mafi yawan kungiyoyin ma za ka samu gwamnati ma bata san da mu ba, bata ma san mu ne ba, amma saboda kishin kanmu da kishin al'umma da kishin ƴaƴan da za a tado da su a cikin al'ummar da muke rayuwa ya zama muka sa kai muke kai kawo a cikin wannan al'amari. Alhamdulillah jami'an tsaro suna ba mu haɗin kai, amma gaskiyar magana shine ya kamata a gwamnatance a fito da jadawalin da za a dakile harkar ma shaye-shayen nan. Maganin nan an san ta inda suke fitowa, an san masu kawo su, an san tsarin da ya kamata a ce gwamnati tayi a takaita maganin a cikin unguwanni ko a kananan gidajen sai da magani na sha. Ai kokarin takaita wannan
da yake karin haske game da nau'in kwayoyin da aka fi zuka yanzu. Alhaji Muhammad Bello Idris da ke zama kwamandan hukumar ta NDLEA a jihar Adamawa cewa yi
zuwan mu yayi amfani shi ne ne muke kuma alhamdulillah ka kamar yadda da lokacin da muka yi na abatuwa din nan muni mun je Jambutu Park an yi an yi sabisa forex kuma da an rage wannan mutane to haka dai muke so ana da kwadi da lafiya.
Kaman idan za a kwatanta shekarun wannan suka fita amali da kwaya yanzu a Najeriya, a wasu kasashe aka tada manya ne wanda sun tsufa, amma yanzu kuma sai ga matasa ne. Ko me yasa matasa suka fi kashi 90 ko 80?
To dole da ka san matasa saboda ai nan ne ake samun matsalan tun da abokai ko kuma su ma sun ga abu suna son su gwada su ga ya wannan abin yake ai wannan yayi abu haka ba dinu to irin waɗannan you know abubuwan to shi za ka ce matasa za ka ana samu cikin irin wannan abubuwan.
Kamar wasu kwayoyi aka fi ta'ammali da shi samun a kasashe irin namu a karkara da kuma irin jihohi irin namu a arewa.
Gaskiya dai a nan kaga kamar akwai tabo biyu akwai shubishu akwai suku da ilimin da ake yi amfani da shi akwai kwayoyin nan kamar su charmer din da su d5 da ne waɗannan da abubuwa za ga duk shi ne suka fi yawa.
Koma da menene masu fashin baki na ganin dai lokaci yayi da iyaye da masu ra'ayin al'umma za su tashi tsaye domin yaƙi da wannan batu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mu sauraron shirin takaitattun labaran wasanni wanda sashen Hausa gidan rediyon Murar Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin na yau, haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da ake kira CAF a takaice ta samar da kuɗi dalar Amurka miliyan 16,200 domin ba da tallafi wa mambobin ƙungiyar dangane da ƙalubalen cutar corona. Wannan kenan yake nuni da cewa kowace mamba ƙungiyar za ta sami dala 300,000. Harkar ƙwallon ƙafa da wasu wasannin sun tsaya cik a sanadiyar ɓullar cutar corona. A watan Fabrairun wannan shekarar babu wani bayani daga CAF kan yadda take son ganin mambobin kungiyar za su sarrafa kudaden. Idan ba a mance ba, hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bada tallafin kuɗi wa mambobinta na dalar Amurka 500,000 a watan Mayu domin rage zafin cutar COVID-19. Wani babban labarin kuma a fage na Murzaleda shine an sake daga wasan gasar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, wanda ƙasar Kamaru ta ci da ɗaukar nauyin gudanarwa a ƙasarta. Yanzu dai sai shekara ta 2022, bugu da ƙari bikin karrama ɗan wasan ƙasar Afirka wanda ya zarra wa sauran 'yan wasa shi ma ba za a yi ba. To ko me zai hana gudanar da wasan a shekarar baɗi da kuma karrama fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa da bi kowa iya Murzaleda? Domin neman cikakken bayani, na gayyato Shehu Usman na sharha a fannin wasanni.
Babban labari yanzu a Afirka shine na ɗage gasar cin kofin ƙasashen Afirka, wanda ita wannan hukumar kula da gasar ƙwallon na Afirka ɗin, wato majalisar koli kenan, ƙarƙashin shugabancin shi Ahmad Ahmad, suka cimma shawarar cewa bisa waɗansu dalilai da suka danganci wannan cuta ta coronavirus, ba za a samu damar gudanar da kashi na 23 na wannan gasa ba, wanda da aka shirya za a ƙasar Kamaru. Yanzu an daga shi da watanni 12, wato sai shekara ta 2022 kenan maimakon 2021 kamar yadda aka tsara. Yawwa,
to yanzu wannan yanayi ya kaga jefa ƙwallon ƙafa a nahiyar mu ta Afirka.
Ai, wannan yana cikin dama da duk matsalolin da gasar ƙwallon ƙafa ma ke fuskanta a duniya baki ɗaya ne, ma ba Afirka ba. Ita kanta FIFA, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, duk ta bi wato ta taimo waɗannan jadawalin gasar wasanni daban-daban da take ɗaukar nauyi, duk taimo kwaskwari ma. Saboda haka su ma aka zo Afirka, su ma haka ne. A nan Afirka ma banda ma gasar cin kofin ƙasashen na Afirka ɓangaren maza. Shi na ɓangaren na maza ɗin ma ɗaga shi aka yi da shekara ɗaya. A ɓangaren mata ma gabaki ɗaya aka soke shi. Saboda haka
ba rana balle wata.
Ba rana ma. An soke shi ne baki ɗaya, da za a gudanar da shi wannan shekara ta 2020. To gabaki ɗaya shi soke shi aka yi, ba ma cewa an ɗaga shi zuwa wani lokaci.
Saboda corona ne?
Duk dai saboda wannan cuta ne. Saboda haka kuma ma wani ƙarin bayani ma da ita hukumar kolin ta majalisar kula da gasar ƙwallon ƙafa a Afirka ma ta cimma shi ne cewa kai hatta ma bukin da ake yi na girmamawa na ba da kyauta ga 'yan ƙwallo daga Afirka wanda suka nuna ƙwazo, a suka fice da nuna ƙwazo, shi ma an ɗage shi gabaki ɗaya, ba za a yi shi ba.
Tattaunawa kenan da Shehu Usman mai sharhi a fannin wasanni, Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A karan farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 50,000 a wuni guda, a sabbin alƙaluma da aka bayyana a jiya Laraba. Jihar California ce ke kan gaba da bayyana sabbin kamuwa da cutar 9,740. A yau Alhamis ne manyan jami'an tsaron Amurka suka wa wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka bayani game da abubuwan da suka sani da waɗanda ba su da masaniya a kai, da suka danganci shirin rashin na biyan kuɗi a kai hari a kan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa da ke Afghanistan a madaɗinta. Ganawar ta zama karin farko da 'yan majalisar suka ji ta bakin daɗaɗɗun jami'an leƙen asirin game da rahotannin da ke nuna cewa Rasha ta biya maharan da ke da alaƙa da Taliban kuɗi su kashe dakarun Amurka da ƙawayenta. Jami'ai a ƙasar Mexico na ƙoƙarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan ƙwaya da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya Laraba, inda suka kashe mutum 24, wasu da yawa kuma suka jikkata a garin Irapuato. Ma'aikata aƙalla 100 ne suka mutu yau Alhamis a wata mahaƙar ma'adinai da ke arewacin ƙasar Myanmar, yau bayan gocewar laka. An ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar Facebook ta 'yan kwana-kwanan Myanmar. A garin Pakan ne mahaƙan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasar da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu a cikin abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.